بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تكين جمع سيكار هذا مؤردي ونرانا لا شرين قوة رمضان شكاية دولة ديهو لأرمين دمير واندي دي دا شرين دا دترى talatin ga watan March 2024 a daidai wannan rana da muke karatu cikin suratul baqara a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala yake cewa yana da ci gaba da bamu labari sifofi na munafikai yake cewa mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nar misalin kafirai misalin munafikai kamar wani mutumi da yaje ya kunna wuta falamma adaa'at ma hawlahu yayin da wutan ta haska abin da ke sasannin sa dhahaba Allah bi nurihim sai Allah ta'ala sai ya kashe wannan wutan wa tarakahum sai ya bar su fi zulumatin a cikin dufai la yabsirun ba sa gani summun sudun kurame ne bukmun kuma bebaye ne umyun kuma makafi ne ba hum la yarji'un saboda haka ba za su dawo ba aw kasayyibin sannan kuma misalin su har ila yau yayi kama da wanda wani girgije wanda yake da ruwa mina samai wanda yake zubowa daga sama fihi zulumatun a cikin girgijen akwai dufai wa ra'dun da tsawa wa barqun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adani yayin da wannan tsawan yake tantatsuwa sai su rika sa hannayen su ko yatsun su a cikin wato kunnayen su min as-sawa'iq saboda suna gudun wannan tsawa din ta fado musu hadar al-maut suna tsoran wato mutuwan su wallahu muhitun bil kafirin ala ta'ala a gewaye da kafirai yakadul barqu yaqtafu absarahum shi wannan walqiyan saura kiris ya fauce gannan su baki daya ko ya fauce basira su baki daya kullama adaa lahum riyayin da wannan walqiyan ya haska musu gaban su mashawfi sai su tafiya a cikin wannan walqiya a cikin wannan hasken وإذا أظلم عليهم قاموا يا عندكم يا دوك يا زما يا دو قاموا سستبت a cikin duhu ولو شاء سستبت بسدايا تك ولو شاء الله تعالى تعالى يا غداما لذهب بسمعهم وابصارهم ده يتفد ده جنس ده غنسو باقي ده ان الله لله الله تعالى على كل شيء قدير مي يكو ني غا كومي wannan ayoyi misalai da Allah ta'ala ya ba ya bayar kamar yadda muka fara karatu jiya yana ba da labari ne wato yana kamanta mana yanda yin halin munafiki yanda yake ayan farko Allah ta'ala yana cewa ne misalin munafikai kamar waɗanda suka zama suka cinno wuta ne suka kunna ta to yayin da suke amfana da wutan kai Allah ta'ala sai ya kashe wutan haka nan ya bar su a cikin duhu saboda haka ba za su ci gaba da ganin abin da ke gaban su ba ya kuma ce su din za su zama kamar bebaye za su zama kurame za su zama bebaye za su zama kuma wato makafi saboda haka ba za su dawo ba mun yi tafsiri na farko game da wannan aya muka ce akwai fasara na farko da Abdullahi dan Abbas yake yi fasaran farko da Abdullahi dan Abbas yake yi shine da yake cewa anan Allah ta'ala ya kamanta halin munafikan ne da yanda suka aishi musulunci a farkon al'amari sai nan daga baya kuma suka rikici cigaba da amfana da musulunci da suka ce sun aishi musulunci duk da akwai munafunci a cikin zuciyarsu to wannan amfanuwa da suke yi da musulunci shine abin da Allah ta'ala ke magana cewa sun zo sun cinna wuta sun kunna ta amfanuwan da suke yi shine yanda ya bar musu a duniya ya kyale su ba za a kashe su ba ba za a tsangwame su ba ba za a ce za a daina wato za a daina ba su aure ba ba za a ce za a daina ba su dukiyar musulmai ba kaga wannan amfani ne wannan shine wutan da suka kunna suna amfanuwa da ita to a haka suna ganin kamar sun yi ma musulmai wa yau Allah ta'ala shikenan sai ta Allah ta kasance a kansu sai ya kashe su da ya kashe su shikenan sai ya yanke wannan jin dadin tun daga lokacin kuma mai hukunci cigaba da zama cikin musulmai Allah ta'ala zai dinga danna musu nau'i na azaba wannan shine fasaran farko da malami suka yi ma wannan aya kaga sai ya zama wato wannan wutan ta yi kama da wato amfanuwa da suke a duniya ne cewa su musulmai ne alhali su ba musulman bane ba sun ta samu amfani tafiyar da hasken da ubangiji yayi kama da kashe su da yayi wato fi zulumatil la yusirun za su ci gaba da zama cikin wato dufai ba su ga gani ba shine za su dinga zama wato cikin wato nau'ika na azaba Allah ta'ala zai ta musu azaba iri-iri duhu bayan duhu haka za su ta fama da shi sai da ka ba su gani ba wannan shine fasaran farko da malamai suka yi ma wannan ayat fasara na biyu shine aka ce a nan ba dole ana maganar ubangiji ya kashe su ba nan ubangiji yana bada wato misali ne na wanda a farkon al'amari da gaskiya amsu imani ya miƙa wuya ya sakankance ya ce shi yayi imanin da gaske amma daga baya tunda bai alkinta imanin nasa ba shikenan sai ya bari shedan ya riga kawo masa shubohi haka shedanan aljannu da mutane suka dinga wato san masa zuciya har daga baya ya bar addinin nasa to shine Allah ta'ala ke bada labarin cewa misalin sa shine wanda ya samu haske na imani a farkon al'amari daga baya kuma saboda munafunci da yazo ya masa katutu Allah ta'ala sai ya kashe wannan hasken imani da ke cikin zuciyarsa saboda haka sai ya ci gaba da fagabniya cikin bata ya ci gaba da fagabniya cikin wato ungurmin munafunci da kafirci saboda wato abin da ya zo ma ubangiji na dattin zuciya wannan fasaran shi ma daga cikin malamai sun yi ta kamar Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam wannan yayi wannan fasaran Ikrima Maula ibn Abbas shi ma yayi wannan fasaran Ata al-Khurasani shi ma yayi wannan fasaran Ar-Rabi' ibn Anas al-Hasan al-Basri Ismail ibn Abdul Karim ibn Abi Karima As-Suddi duk sun yi wannan fasaran kuma ana ruwaito wannan fasaran daga Abdullahi dan Mas'ud da kuma Ibn Abbas As-Suddi yana ruwaito da shahararren isnadin nasa zuwa ga Murrah at-Tayyib al-Hamdani daga Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas amma dai yanzu muna magana da ruwayan da yake daga Abdullahi dan Mas'ud ne da kuma wasu daga cikin sahabbai yake cewa za'ama anna unasan dakhalu fil islam wato ana cewa wasu mutane sun shiga musulunci maqdama nabiyillahi al-madina lokacin da manzo Allah ya zo Madina kuma innahum nafaqu daga baya suka zama munafikai kaga da ke san ashe musuluncin daga baya kuma suka zama munafikai daga baya fa kana mathaluhum misalun su kamar ratulan kamar misalin wani mutumi ne kana fi zulmatin yana cikin wato ungurmin wato duhu wato da ta yana cikin ungurmin duhu na kafirci fa awqada naran sai daga baya zai kunna maka sauta tunda ya ashe musuluncin daga baya fa ba'at ma hawlahu min qada aw adan daga baya wannan abin da yayi a sanin musulunci na wannan haske da ya kunna sai ya haska mishi abin da ke gefen sa na datti na dauda fa absarahu sai wannan ya kara mishi basira hatta ya arafa ma taqiminu sai ya ga wato abin da zai dauka yayi amfana da shi da abin da kuma zai zama ba zai amfana da shi ba zai cutar da shi ne sai ya zama yayi garkuwa da shi din fa bainahu kadhalika yana tsaka da haka in tufi an nuruhu kawai sai ya ga an fice wannan hasken fa aqbala la yadri ma yattaqi min adha sai ya ga ya koma bai san wato ta yaya zai kare kashi daga cutarwa ba shi saboda duhu da yake tintibe ko wani abu da zai je ya fada ko wani rami ko abin da kama da wannan sai yake cewa faka zalikal munafiq haka zalika munafiki kana fi zulmatin shirki da ta yana shirka fa aslama sai ya musulunta wato kaga ya haska mu kanshi kenan fa arafa alhalal wal haram sai ya san halal da haram din وعرف الخير والشر كما يسأل الخير ده شر فبينه هو كذلك ان ذكر هكا اذ كفر كو سي كافر يي منافنتي لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر سي كوما كوما بي سان الخير با بي سان شر بي سان الخير ده شر با بي كوما سان حلال بي سان حرام با وانا اسدي يا رويتو شي دغ ابو مالك سنه كوما دغ ابو صالح الباذان دغ ابن عباس الى رويتو شي دغ مره امره الخير دغ الحمداني دغ ابن مسعود sarajin sa bai da karfi sosai amma dai da yawa daga cikin magabata sun fadi wannan wato wannan tafsirin kamar yadda muka ga ya Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam su Ata al-Khurasani su Hasan al-Basri sun wannan fasara Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ma yake cewa hadha yusbitul munafiqina wannan sifa ce na munafikai kanu qad amanu da ta sun yi imani hatta da'a al-iman qulubuhum sai da wannan imani ya zama ya amfanar da su ya haska musu zuciyarsu kama adaat an-nar li haula'i alladhina istawqadu kama inda wannan mutan ta haska ma wannan wanda suka kunna wutar thumma kafaru sai suka kafirce daga baya fa dhahaba Allahu bi nurihim sai ubangiji kuma ya tafi da wannan hasken zuciyar nasu fa intaza'ahu kama dhahaba bi dhawi hadhihi an-nar kama inda wato ya kashe wannan wutan wannan wanda suke dajin nan fa tarakum fi dhulumatin la yabsirun sai ubangiji ya basu a cikin wato dufai saboda ka za su gani ba kaga dai a nan da yayi wato a wannan aya fasara na ta biyu ana bada labarin wato wani ne wanda yake yira da ya karbi imani a farko ya karbi musulunci da ya karbi musulunci mai kuma alkinta wannan imanin nashi sai ya ki zuwa ya alkinta ta ya ki zuwa ya inganta imanin nan nasa ya san ilimi ya san wani abu da zai kore mishi shubha sai ya tsaya kuma suna iya kawo mishi shubuhi iri-iri daga baya sai ya karbi shubhan sai munafinci ya zo shiga cikin zuciyarsa sai ya bar addinin nasa da ya bar addinin nasa shikenan wato wannan hasken imanin nasa ya zama ta mutu kenan wannan hasken imanin ya mutu saboda haka sai ya zama yana cikin wato dufai ba zai ci gaba da ganin wato haske na imani ba wanda wasu daga cikin malami suka ce wannan shine fasaran wannan aya dan da Allah ta'ala wannan abinda Allah ya faɗa anan kaga sai zama ya kama da fadin Allah ta'ala zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun Allah ta'ala yake cewa wannan ya same ni ina faɗan wannan asin sunnul munafiquna shi zalika bi annahum amanu saboda da ta sun yi imani thumma kafaru suka kafirce daga baya fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun daga baya Allah ta'ala sai ya sanya rufi a cikin zuciyarsu saboda za su gane imani ba ko an gaya musu daga baya kaga wannan dai zai zama ran maka murazani a wajen mu koda wani abu da kake jin cewa kai kana da imani ka karbi musulunci to ba zai isan maka ba ka san wani zai ce ai shi tunda shi ba dole sai ya zama malami ba na'am ba dole sai ka zama malami ba amma dole ka san wani abu da zai kare maka imaninka zai kare maka shubohinka a yanzu muna fama da rayuwa muna cikin rayuwa da ake yada shubohi iri-iri ake yada abubuwa iri-iri to wajibi ne ga kowa ba wai kawai ga ɗaliban ilimi ko malamai ba wajibi ne ga kowa ya je ya san wani abu da zai kare kanshi daga shubohi idan ba haka ba to ana gurin ci ma kare zo ya fada cikin abin da irin waɗannan mutane suka fada Allah ta'ala yake cewa fala ma adaa ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihi mutalakahu fi dhulumatin la yusirun to wannan ana gurin mutum lalle yayin da baya wasa imanin sa bai wasa imanin sa yana zuwa yana ƙara wani sani wani abu da zai ƙara mishi imani to ana gurin wata rana kai zama shi ba ta shige shi ya zama ya koma yana shakka a cikin addini kamar yadda irin waɗannan mutane su ma suka tsinci kansu Allah ka je nan yace zalika bi annahum aamanu da ta sun yi imani thumma kafaru sai musu kafirci saboda ba su alkita imanin nasu ba Allah ta'ala ya kiyaye mu to wannan shine wato misali da Allah ta'ala yake magana a wannan aya duka fasalan guda biyu zai dauka ko dai mu ce wannan misalin farko mu ce amfaruwa da suke da musulunci ne ubangiji ya basu daga baya kawai suna tsaka da amfaruwa da shi musuluncin da imanin da suke da'awa ubangiji sai zai kashe su da ya kace su kuma shige da tun daga ranar musu ƙara amfanuwa da musuluncin ba musu ƙara amfanuwa da imanin ba saboda ka su zama suna cikin dufai cikin azaba nau'i iri-iri ko kuwa zama ana maganar wanda da can ya karbi musuluncin amma da ya karbi musuluncin bai alkinta musuluncin ba daga baya ya zauna kawai haka ya sakankance a haka kuma sai munafinci ya zo ya shige shi bai sani ba da munafinci ya zo ya shige shi kenan sai zama baya da sauran imani sai ya zama kuma baya gane duk abin da aka gaya mishi na imani in ya mutu kuma zai mutu yana wato ba musulmi ba kaga anan adh-dhulumat sai zama yana da fasara guda biyu fasaran farko a wancan tafsirin sai zama ana fi dhulumat Allah ta'ala sai basu a cikin azaba saboda da suka daina amfanuwa da musulunci ya kashe su sai ce sai ya bar su fi dhulumatin a cikin dufai nan dufai ana maganar azaba kenan a fasara Abdullahi dan Abbas na farko a fasara ta biyu kuma a in muka ce kawai da bi alkita imanin ba sai ya bari shi ba ya rika shigan shi sai zama fi zulmati ana maganar fi nifaq kenan fi nifaq wal kufr wato Allah ta'ala sai ya bashi cikin wato munafinci ya bashi cikin kafirci to duka babu wani cin karo da juna a wannan tafsirin da guda biyu duka suna bakara mu juna wato hidima saboda duk munafiki da ya zama bi alkita imanin sa ba har munafici ya zo ya shige zuciyar shi to da yawa makoma shine dai wutan jahannama wato shine wato zai tsinci kanshi a cikin dufai duhu saman duhu ko duhu kasan duhu duhu kasan duhu duhu kasan duhu tun daga kabari tun daga siradi tun daga wato azaban da zai samu a wutan jahannama tun daga abin da zai turnike shi na wato rarrun jahannama da abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce summun su din wato kurame ne bukumun kuma bebaye ne umyun kuma wato makafi ne lamadan as-sum jam'i ne na al-asam ata al-asam shine wanda yake man bihi sanam wanda yake da wato kurbantaka wanda baya ji anan abinda ake magana shine wanda ya zama baya jin gaskiya baki daya shi baya jin shari'a idan aka gaya mishi wata gaskiya aka gaya mishi baya ji lamadan al-bukum jam'i na al-abkam shi kuma shine al-akhrasul bayinul bakam shine wanda yake shi kuma baya iya magana bebe ne baya iya magana yadda za a ji me yake faɗa shi al-abkam ne shi kuma al-umyu shi kuma makawo ne wanda yake zahibul basar ne wanda idan shi ya riga ya tafi nan abinda kamar Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ake magana shine wato su din ba sa jin shiriya sun kuramce daga jin shiriya din ba sa jin shiriya ba sa jin gaskiya sannan kuma a ba sa gani kuma shiriya ita kanta shine umyun kuma sannan kuma ba sa fahimtanta ba sa fahimtanta kaga anan sunmun wato bilan mutum sun zama kurame ne ba sa jin alkhairi ba sa jin shi gaskiya bukumun kuma ba sa fadan gaskiya saboda me saboda munafunci ya riga ya shige su sun bebance akan fadan gaskiya ba sa fadanta sannan kuma umyun sunun makafi ne ba sa ganin gaskiya kuma ba sa hankaltan gaskiya din kaga daga nan sai suka tara wato makanta na ido da kuma makanta na zuciya wato wannan idan mutum ya sami irin wannan makanta to wannan sai inna lillahi wa inna ilaihi wannan Allah ta'ala da yana ga mana kamar yadda muka faɗa sifofin munafikai ne duk wanda ya zama na ya bari ya samu ciwon zuciya wato na imanin sa to zai waye gari yana cikin wato sunmun ya zama ko ya kuramce daga gaskiya din ana ga mishi gaskiya to shi baya ji yayi nisa baya jin kira ko kuma zai kuma zama bukumun wato kowa na faɗin gaskiya duk kowa suna wato musulmi suna ma juna musulci da gaskiya amma shi baya iya yin musulci da gaskiya din saboda shi gaskiyar ma ya kurumce mata ba zai iya faɗi ba sannan kuma umyun idan ya ga gaskiyar baya gani wato in ya gani kawai sai a dimo shi zai ganta kamar yadda wanda ya zo ya yi dimuwa in aka mushi fitaccen wani gida kawai sai zai zo ya dimo shi zai wuce gidan bai gane gidan ba haka in sun ga gaskiya a gabansu gashi a Qur'ani da sunna ba za su gane ba to saboda Allah ta'ala yake cewa la yarji'una ba za su dawo ba irai da wannan mutane ba za su taba dawowa daga addinin musulunci ba ba za su taba dawowa daga gaskiya ba ba za su tuba ba kuma ba za su dau izina ba saboda me saboda sun zama wato datti zuciyarsu akwai datti sun zama daudadin su kansu kuma wato wannan dauda din ba zai basu ba saboda ya riga ya lalibe musu zuciya baki daya Allah ta'ala a wata aya yake cewa waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala a wannan aya yana ƙara fayyace abin da ya faru da waɗannan munafikai yake cewa waja'alna lahum sam'an wa absaran ai mun sanya musu ji da gani din suna ji din amma kuma ba sa jin gaskiya suna gani amma kuma ba sa ganin gaskiya fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum min shay' wala absaruhum sannan kuma ganin su da jin su bai amfana musu komai ba wala af'idatuhum min shay' kuma wato zuciyarsu bata amfana musu komai ba tunda ba sa ganewa in kana tahaduna bi ayati llahi saboda abin da ya faru suna wato musanta ayoyin da muka saukar ne ayoyin da ubangiji ya saukar suna musantawa wa haqabihim shikenan wannan sakamakon munafincin nasu sai zai fada musu ma kanu bihi yastahzi'u abin da suka kasance suna yin mushi izgilanci din to wannan shi da shine ubangiji ya rufe misalin farko da aka faɗa kaga misali ne dai kamar yadda muka faɗa na munafikai ko dai wanda dama ta shi munafikin da ya tsantsa ya ci gaba amfana da musulunci daga bayan Allah ta'ala ya zo kashe shi ya haramta mishi amfana da musulunci din ko kuma ana maganan wanda da ta yin da gaskiya a shi musulunci din amma daga baya bai alkinta imanin nasa ba shikenan sai ya bari munafinci zai shige shi da munafinci zai shige shi shikenan sai ya zama kuma kurma ya zama bebe ya zama kuma makaho baya ganin gaskiya baya ji baya gani Allah ta'ala ya tsare mu to sai misali na biyu da Allah ta'ala zai ya faɗa yace au ka sayyibin minas sama'i koko kai ka ce su waɗannan mutane kamar wato girgije ne daga sama wanda yake dauke da ruwa fihi zulumatun a cikin shi akwai wasu duffai wa ra'dun kuma a ciki akwai tsawa wa barqun kuma a cikin shi kuma har ila yau akwai walqiya yata'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki yayin da wato wani ruwan sama ke sakowa yayin da kuma suke ganin wannan wato cidadin da kuma wannan tsawon sai suka rika sa hannayensu a cikin kunninsu minas sawa'iki saboda wato fado suna gudun fadowar wannan ita wannan tsawon kusan tsawon in ta kan fado ta zama kamar abin da ake cewa kwaron kwatsa ko abin da ya kama da wannan sai ya zama an ga wuta ko a cikin bishiya ko abin da ya kama da wannan to wannan ruwan in zai sako sai su rika sa wato kunninsu suna kuma tsoron wannan wato tsawon kar ta fado musu hadar al-maut saboda suna wato tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah kuma a gewaye yake ga kafirai ba za su yi Allah wayo ba yakadul barqu yakhtafu absarahum saura kirisu wannan walqiyan ya fauce musu gannan su baki daya ko ya fauce musu wato basira su baki daya fuske shi kullama adaa lahum kuma duk yayin da wato ya haskaka musu ya zama walqiyan ya haskaka musu gaban su mashaufi sai su cigaba da tafiya din wa idza azlama yayin da kuma yayi duhu ya zama babu shi wa idza azlama alaihim qamu sai tsaya cak saboda za su iya cigaba da tafiya ba walau sha Allah da Allah ya ga dama la dhahaba bi sam'ihim da ya tafi da wato jin su wa absarihim da ganin su inna Allah Allah ta'ala ala kulli shay'in ga komi qadirun bi iko ne yanzu wannan misali da ubangiji ya bayar yana da wahala fahimta kwarai da gaske sai ayi bayani ko wannan shi ma wato misali ne ubangiji yake bayarwa kami da halin munafikai a halin munafikan wasu malamai suka ce anan ana misalta shi kashi wato qur'ani ne da ruwan sama wato qur'ani shine as-sayyib anan shine ruwan sama da yake sauka wato sai aka wato sanya wato wannan zubo wanda yake daga sama wahayi da ake shine kamar ruwan sama da yake zubowa sannan fihi zulumatun wa ra'dun anan ana magana a ciki akwai ayoyin da yake sakowa masu razani kware da gaske bulaliya ce idan suka zo za su zo su rinka fadan halayen munafikai za su rinka fadan abin da ke cikin zukatansu na munafunci za su rinka fadan abin da ke cikin su na wato shakukanto to kaga sai zama kamar fihi zulumatun wa ra'dun wa barq Allah ta'ala ke fada to shi kuma munafikan sai su dinga jin tsoro yayin da Allah ta'ala ke saka wannan ayoyi suna wato gudun kar Allah ta'ala zai bankade su kamar yadda su ma wanda suke gudun wannan walqiyan da gudun wannan tsawon ka ta fada musu suke wato kokarin toshe kunnunsu zuwa munafikai haka ba za su gushe ba za su ta wato za su ta wato jin tsoro cewa yau me aka saukar jibi me za a saukar jibi me za a saukar gambi da mu to wannan shi Allah ta'ala ke cewa fihi zulumatun wa ra'dun wa barq waradun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq ana as-sa'iq wato shine wato abinda idan tsawa ya jefo shi sai jefo kan wata kan wani dutse ko kan wata bishiya sai ga wuta ya kama to shi ma yanzu kamar yadda ubangiji ya jefo wani razani ya jefo razani saboda suna gudun kai zo ya shige su in ya shige su a ce to a ja dauto mataki akan su ko ko a'a ya zama suna gudun idan wannan tsawon ta zo ta shiga cikin zuciyarsu in ta keta cikin zuciyarsu kuma sai ta zama ta sa sun dauki izina sun kuma suna tsoron ubangiji sun ce sun tuba to kaga duk da aka sai kuma ba za su ci ba bai kuma tsaya saurara sai ba za su ci ba mina sawaki hadar al-maut saboda suna gudun kar a sako da wani abu da zai zama sakamakon mutuwarsu to wannan shine abin da Allah ta'ala malamai suka ce Allah ta'ala yake nufi da wannan misali sannan kuma Allah ta'ala shine yake gaya musu wallahu muhiqun bil kafirin Allah ta'ala a gewe yake in ya ga dama ya dan wataki akan su zai dan wataki akan su in ya ga dama ya halaka su zai halaka su in ya ga dama ya tattara su waje guda ya rinjaye su ya dan wataki akan su ya halakar da su duka zai yi wannan in ya ga dama kuma zai kyale su Allah ta'ala yake cewa yakadul barqu yakhtafu absarahum shi wannan walqiyan da yake sakowa wato wannan hujjoji manya da ubangiji ke sakowa daga sama wahayinsa saura kirsi wato ya fauce gannan su baki daya wato Allah Allah sai su ji me ake fadi idan suka ji wato in ya sako wato zai zama yana favorin din su zai zama wato ya sako wani abin da zai zama ya kara ba su amfani sai su ji dadi idan kuma ya sako da wani abu da zai sa a ce ai wannan dabi'a ce da munafiki kaza 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 sai hankalin shi tashi suna gudun mai gobe ka a sake sai sako da wata aya da za ta ce ai wani da wani ne sune munafikan ku dukkan mataki akan su to wannan shine Allah ta'ala ke cewa kullama adaa lahum ri yayin da Allah ta'ala ya sako da wata aya da zai zama kamar haske a wajen su mashaufi sai su gaba da wato ninkaya a cikin wannan aya suna jin dadi yayin da Allah ta'ala ya sako da aya a ciki ya dinga nuna cewa su din a karba daga wajen su a kare musu jinadan su a kare musu mutuncin su a kare musu wato jinin su da mutuncin su da dukkan wani abin da ke da alaka da ake ba musulmai duk wani haƙƙi da ake ba musulmai su ma a ba su to sai su dinga jin dadi to kaga ko ba ko musulunci ya ce za a ba su dukiya da fayi ya ce za a ba su dukiyar musulmai ya kuma ce wato za a aura daga wajen su ya kuma ce su ma kuma za a ba su aure duk ya ba su wannan amfanin to sai su ci gaba da ninkaya su sun yadda yanzu an yadda wannan musuluncin da Muhammad ya zo da shi a addini ne mai kyau saboda mai saboda mun samu amfani wai ba a zulama alaihim yayin da kuma ya sako da aya da take ba da razani akan su kamu sai su tsaya cak wato anan yana bada misali ne yayin da kuma ubangiji ya sako da wata aya wacce take bada razani akan abin da ke cikin zukatansu yana cewa a cikin su fa akwai munafikai ga su sai tsaya cak cikin imuwa suna gudun to mai goyon kuma mai za a sace saukarwa walau sha Allah Allah ta'ala ke cewa da ya ga dama ma la zahaba bi sam'ihim wa absarihim su kansu ga to ganin nasu da jin nasu da ubangiji ya tafi da shi da gaske wato zan ba sa ji zan ba sa gani inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala wato yana da iko kan komai kaga wannan shine misali da Allah ta'ala ya bayar ko na biyu shi anan yana bada misali ne akan wato bulaliya da ke saukarwa daga Qur'aninsa akwai wasu ayoyi manya wato qawari'ut tanzil wasu ayoyi da suke ba da razani kwarai da gaske da yake saukar da su wanda su kuma munafikai yayin da suka ji kullun suna cikin halin razani kamar yanzu ne kafirai zaka ji ba san ana kanta ayoyin jihadi hankalin su tashi yake yi suna cewa ku ayoyin nan ayi bala ku daina karanta shi ko kuma dole a dinga yin wata a rika yin wasu fasara ko a ce waɗannan ayoyin dole a dinga zare su daga cikin koyarwar addinin musulunci to kaga su ma tumurafiya gaske dai yayin da ake karanta wasu ayoyi da suke cewa ai kaza ai kaza ai kaza da yake kara bayanin alamomin su tunda wannan alamomin Allah ta'ala da ya halice su shike ga shike fada haka ba su yi canzawa ba to dai yayin da yake saukar da ire-iren wannan ayoyi sai suke jin tsoro sai suna jin tsoron tun gobe me za ta haifar amma dai yayin da kuma aka saukar da wata aya da yake yana wato kamar yana kiyaye su yana kare wasu jinanan su sai su dinga jin dadi suna wato yaban addinin musulunci akan haka to wannan shine wata fasarar da malamai suka yi sai Allah ta'ala da yake au ka sayyibin minas sama wannan au malamai suka ce lafazin au din nan ma'anar shi dai da wawul aqaf ba wai au wai ko ba kaza au aka ce ko kaza sai da maka ma'ana shakka eh ba wai wannan ko ne na zabi ba ko a ce ko kaje ta dama ko kaje ta hagu kaga na zabi aka baka ko a ce ko dai gobe ko yau ko gobe kaga shakka ake yi to kaga wannan suka ce to wannan ba irin wannan au din bace au ce ta al'aqaf kamar Allah ta'ala yake cewa la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha nan aw yakhsha aw wa yakhsha ake magana sai nan Allah ta'ala yake cewa aw kasayyib yana cewa wa kasayyib wannan shi abin da yake magana cewa kasayyibin minas sama'i abin da Allah ta'ala yake magana kenan asayyib yana magana wato ashab girgije mai dauke da ruwa girgije wanda yake dauke da ruwa shine asayyib Allah ta'ala nan yana cewa yana buga misali asayyib daga Qur'ani wasu suka ce a ana magana zahirin wato halin munafikan amma dai a dauke shi a matsayin alqur'ani ya fitowa fili kamar yadda wannan shine tafsirin da Ali bin Abi Talha al-Walibi yayi yake rawaito daga Abdullahi dan Abbas saboda haka anan asayyib din ana buga misali da qur'ani ne qur'ani yayin da yake sakowa shine kamar wato ruwan sama kaga ruwan sama dama yana da alkhairi to qur'ani yayin da sakowa yana da alkhairi illa iyaka dai akwai wanda in shi ana buƙatar ruwan ya mishi duka to zai mishi duka akwai wanda kuma in ana buƙatar ruwan ya shiga ciki ya fita muku da shuka to zai fita muku da shuka ya zama muku alkhairi to haka qur'ani yake qur'ani ya tara wato rahaban wa raqban ne ya tara wasu ayoyi da suke ba da razali ga wanda yake yana wato bai da kirki ko kuma bai yi ubangiji ladabi sannan kuma ya tara ayoyi da yake kwadaitarwa zuwa ga yi ma Allah ta da'a to haka qur'ani yake sannan kuma Allah ta'ala nan da yake cewa fihi zulumatun wa ra'dun wa barq Allah ta'ala nan yana maganan wato razan da ubangiji ke saukarwa ne game da sha'anin munafikai da kuma wato banka da al'amarin su da yake yi Allah ta'ala nan da yake ja'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq wato su munafikan ne yayin da ake saukar da ayoyi sai suke wato toshe gannan su suke toshe kunnuwan su saboda ba sa son su ji abinda ake saukar na Qur'ani saboda kai ya sako ya faɗi wani ya ce manzo Allah ya dau wata doka akan su ko kuma a ba suna gudun makar wa Qur'ani ya sako da wata aya hujja mai karfi wanda zai iya shiga cikin zuciyarsu za su imani saboda tsabar ba su imani dan Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ta'ala ne yace kuma hadar al-maut ya ta anna asabi'ahum fi adanihim min as-sawaqi hadar al-maut hadar al-maut wato suna gudun mutuwa nan mutuwa da ake magana da ya malami suka ce suna tsoran wato abinda ubangiji zai saukar na cewa razanin da razani ko dai a duniya ko a lahira to tun a duniya ma ya fara dadda musu kudin su a duniya shine hadar al-maut ubangiji kare zama ya sauka musu da wata azaba kamar yanda yayi ma wato al'ummai da suka zo kafin su sun kafirce ma ubangiji sai musu azaba ko kuma ya zama azaba nan ana magana tun a kabari zuwa kuma in aje jahannama mai ubangiji zai musu to dai yayin da mazala ke faɗan abin da aka gaya mishi na wahayi to wannan mutane za su zama suna tsoro ba sa son wato abin da za a saukar ya zama yana bada wato abin da yake cikin zuciyarsu na wannan tsoro din wannan shine fasan da malamai suka yi akwai kafin mu ƙara mu ci gaba tafsirin ayan akwai wani abu da ya kamata mu tunda mun zo kan ar-ra'd da al-barq ra'd wa barq kamar yadda aka sani ar-ra'd shine da kamar ganin muka ce tsawa wannan shi a girgije a same shi ya dauko wannan cida da ake ji wanda yake yana da razani kwarai da gaske to wannan shine tsawa kamar yadda dai muka sani wanda su kuma malaman kimiyya zaka ji suna faɗan cewa shine wato a sami ita iskan din in ta halu ne ta dunkule ta halu sai suna gogayya da juna sai su dinga haifar da wannan tsawa din to banda wannan akwai magana ta wasu daga cikin malaman musulunci zan kawo wannan saboda su yan kimiyya wasu daga cikin wani in yaji wanda sai ya ce ai wannan ya zama anti science ko wani abu makamancin wannan to ba haka abin yake ba su malaman musulunci daga ba akwai wata fasara da suke yi ma lafazin ra'd da al-barq sai fasaran daga guda biyu ne ra'adin da ba su yi mishi fasarar daya daga ci suka ce iska ce kamar yadda muka sani mu yanzu sannan kuma suka ce kuma ra'ad kuma har ila yau kuma wato suna ne na mala'ika to wannan wanda yaji sai ce ai na aka ga wani alaman malaika ko abin da kama da wannan kuma ruwayoyin suna da yawa sai an rawaito daga irin wannan ruwayoyi daga magabata cewa wannan ra'adin ko dai ta zama ala ce wani kamar wani abu da ubangiji ya ba malaika din da shi yake amfani da shi wajen ya kokari wajen shi a samu tsawa din iska din yanka kore sai a samu tsawa din a haka to wannan duka an fada kuma wasu daga cikin wanda su sun kanta abubuwa na kimiyya irin wannan suna ganin kamar dan me za a fada wannan magana to wannan magana ba haka take ba mu ba da aka fada wannan ba ana son a fada maka wani abu da ya ci karo da ilimin kimiyya ka ba haka ake magana ba an rawaito wannan daga Abdullahi dan Abbas an rawaito shi daga riwaya daga Ali ibn Abi Talib ana kuma rawaito shi hadisi da yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan Nasa'i yana cikin Musnad Babu Ahmad Yahudawa suka tambaye manzon Allah suka ce akhbirna ma hadha ra'at ba mu labari menene me ke faruwa yayin da ake tsawon nan ne me tsawon nan kana sai manzon Allah ya ce malakun minal mala'ika mala'ika ne cikin mala'iku min mala'ikatil lahi daga cikin mala'ikun da ubangiji ya halitta muwakkalun bis sahabi shi aka wakilta ya rika kula da girgije biyadihi mikhraqun min nar wato a hannunsa akwai wata na'ura da shi yake wato karkada wato wannan iska din min narin wanda aka halitta wannan abin daga wuta shi wannan na'urar da Allah da ubangiji ya bashi yazuru bihi sahab da shi yake kora girgije yasuqu haythu amara Allah yana kora shi zuwa ga inda ubangiji ya ga dama inda ubangiji ya ga dama yana korawa qalu sai suka tambaye shi fama hada sautul nabiy yusma to wannan muka ji sautin ba sautin wato bala'ika ne ko sautin wato wannan girgijen ne sai manzo Allah ya ce sautu yace wannan sautin sa ne yana magana wato sautin motsi da yake yi da wannan na'urar da ubangiji ya bashi to kamar da muka faɗa kuma banda wannan akwai riwaya da ake samu daga wasu daga cikin magabata daga Abdullahi dan Abbas daga Ali ibn Abi Talib daga wasu daga cikin magabata da suna faɗan haka sannan kuma an samu riwaya daga Abdullahi dan Abbas shi ya fassara cewa da arrih yana magana wato iska din kamar yadda mu shi muka saba da shi akwai riwaya da yake a tsabar yake rubutuwa daga ta hanyar Al-Hasan bin Furat Al-Qazzaz daga babansa Al-Furat Al-Qazzaz daga Abdullahi dan Abbas ya rubuta ma wani wanda ya tambaye shi fasaran wannan ra'ad din sa yace yake cewa arrih yake cewa wato iska to wasu sai suka kaman wannan aya akwai cikaro da juna alhali wannan babu cikaro da juna ga wanda ya lura ga in ka lura zaka ga babu cikaro da juna a wannan saboda duk yayin da ubangiji ya ce ga wani abu na gaibi to baya cin karo kuma da wani abu na dabi'a da kai gane yanzu ubangiji ya gaya mana cewa rana tana zuwa tana musu sujada amma mu abin da muka sani na dabi'a mu mun san kuma kawai zagayawa take kai abinta so kaga wannan wani abu ne na shi wanda ya halarci ranar shi ya gaya maka gaibin abinda take yi da abinda baka sani ba bai cin karo da kuma abinda kuma kai ka sani yanzu tare abin guda biyu ya kamata ka yi shi kuma wato gaibi da kuma abinda ka sani na dabi'a baya cin karo da juna kamar yanzu aji ubangiji ya babu labarin cewa ta jikinka da sauran gashin jikinka da ruwan halitta da ka gani a duniya yana ma ubangiji tasbihi to amma wannan baya cin karo in ka ce wai ai kai baka taba gani yana tasbihin ba wannan baya cin karo saboda wancan gaibi ne daban shi kuma wannan wani abu ne wato shi wannan hadisin da muka kawo wasu da malamai sun hassana shi Imam Tirmidhi ya hassana shi Albani ya sahaha shi Al-Allamah Abu Shaikh shi ma ya sahaha shi so haga hadisi ne kuma banda wannan ko da ma mun ce hadisin bai akwai magana amma kuma ya tabbata daga magabata Abdullahi ibn Abbas ya tabbata daga wajen shi Mujahid ibn Jabir ya tabbata daga wajen sa Ali ibn Abi Talib riwaya ya sace akwai ɗan rauni amma kuma ko da ma shi ma bai tabbata daga wajen sa ba riwaya ta taya wata wurin magabata a haka saboda haka anan da Allah ta'ala yake magana cewa akwai wata magana da Ibn Taymiyyah kuma yake yi yace shi lafazin ra'ad lafazin ar-ra'ad daga ra'ada ne yar'adu ra'adan in waka duba dan madallar rabtin ibnu miya yana cewa wannan babu wata karo juna in ka fahimce shi in zaka iya cewa arra'at kana maganar asalin sautin idan ka ce arra'at kana maganar asalin sautin to yanzu kana maganar wannan sauti da muka muke gani a dabi'a kenan tsawon kenan zai iya zama kuma ra'at ya zama masdari ne bi ma'ana fa'il kamar da ake cewa adlun bi ma'ana adil ya zama ra'at bi ma'ana ra'id ya zama ana magana kuma mala'ika mai kula da wannan abu kamar yadda duk mala'ikun nan duk suna da wasu aikace da suke ma ubangiji shi kanshi wannan iska da sako da ruwan saman da waye duk akwai mala'iku da suke kula da wannan to shi ma ra'ad din wannan sai shine ra'ad sai malaman da suke kiran cewa wannan mala'ika sunan mala'ika ne sun dauka cewa ra'ad ne bi ma'ana ra'id ba bi ma'ana as-saut ba sun da cewa to ra'adin ma'anar sa shi suna ne na wani malaika kamar yadda kace wa adil bi ma'ana adil bi adalci wannan akwai shi a larabci wani lokaci aka yi ambaci masdari ana nufin kuma ismul fa'il a ce al'adil ana magana al'adil ar-ra'id ana magana ar-ra'id shi kashi mai haifar da wannan mai kula da wannan tsawa mai haifar da wannan wato shi ubangiji ya bashi wata na'ura dake hannunsa da wanda shi ke kula da yishirai tsawon ya za a yi tsawon tsawon da wani bangare zai je in yaje kuma ina ne in kwankwan za ta fado wannan hutan ina ta fado kuma wa zai cinye in za a samu kashi wani ko wani abu irin wannan to duk wannan su malaikun za su kula da wannan abubuwan kai ko kaga abin da kake magana kana magana kan wani dan wani wato particular abu ne kana magana kan wata dabi'a ce guda daya kake magana saboda haka bai kamata ya zama ilimi na gaibi da ubangiji ya gaya mana kuma a ce ya ci karo da wani ilimi na kimiyya ba wanda ke gaya maka shine wanda ya halice ka da ya halice ita shi wato tsawon baki daya kamar yadda da yawa za ku jingaji zaki na kaina faɗa ke cewa ba dole sai ka fahimci komai ba in abin da aka gaya maka na gaibi ba dole sai ka fahimta ba sauran abubuwan da aka gaya maka ka tabbatar ba yanda za a yi wato manzo Allah ya sani sai ta wahayi kuma kaga an samu compatibility tsakanin shi da science din to wannan ya isa ya sanya kuma ya zama ya maka jagora wajen abin da baka fahimta ba kai ce ka hakura dan dama shi gaibi ba dole sai ka fahimci komai ba ya kamata a fahimci wannan ba dole sai a fahimci komai ba kamar da wasu ke kokarin su fada su rika nuna wasu dole sai an fahimci komai su in su fahimci abin ba to kaga wannan zai zama babu wato ya zama a science kenan kamar wasu zaga suna cewa wai ai su sun ma fi son wasu karba wani yana cewa ni zan iya karban wannan magana daga wani wanda ke arne ne mai ilimin kimiyya in yadda ko da kuskure yayi amma ba zan karba wajen manzo Allah ba saboda shi manzo Allah baya gwaje-gwaje shi yana gwaje-gwaje ne suna wai kafa hujja da cewa antum a'lamu bi shu'un dunyakum kun ji manzo Allah ya ce kuka san duniyan ku kaga wai shi ba bai san duniya ba da haka duk yayin da yazo ya faɗa wasu manganu ko a Qur'ani ko a sunna shashi faɗin sa kawai yayi wai fahimtar sa ne kaga wannan ayi wato lalacewa ne kware da gaske duk wani abu da kaga manzo Allah ya faɗa in ma akwai abin da ubangiji bai ji ba kamar abin da kuke faɗa cewa antum a'lamu min nibshun dunyakum wannan hadisi sai faɗa yanzu ba gashi ubangiji ya koro wani dalili da ya sanya manzo Allah ya cinta wannan hukuncin ba amma dai Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan wannan hukunci to haka yake ba wani yanka muka haka abin yake magana kai ka zo ka ce zaka canja bai taso ba canji din wannan wato kana faɗa ne da abin da Allah ta'ala ya faɗa da manzon shi kana faɗa da wanda ubangiji yake masa wahayi yake sanar da shi sirrin gaibi ne ire-iren waɗannan abubuwan suna da yawa zaka ga manzon Allah ya faɗa wasu abubuwa da suke da alaka da azahir sai ka kamar ilimin kimiyya ce amma kuma ba yana ga maka matsayin mai ilimin kimiyya ne ba yana ga maka a matsayin ayoyi da ubangiji ya gaya masa ne shi yasa zaki na cewa shi Qur'ani wato book of science ne ba book of science ba shi wato yazo ya gaya maka mu'jizoji ne kawai ba yazo ya gaya maka ilimin kimiyya ba wai in ka je kana kokarin waya ake hada wuta bar ka je ka Qur'ani ake hadawa ba a wannan ba zai gaya maka wannan ba shi Qur'ani ba wai ya san kudin ya gaya maka wannan ne ba wannan in ka samu riba kafa ya gaya maka bayani daya biyu shikenan amma dai Qur'ani yana magana maka yanda zai kara wato hada ka tsakaninka da ubangijin ka ne wannan shine abin da malamai ke faɗa Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka nan da wasu daga cikin makabata suke cewa ar-ra'd suna magana malaiku to wanda yake an lura da masu kula da wannan abubuwa waɗannan abubuwa ne in za su faru dole sai sun sani in kuma kai kuma kana lura da abin da suke yake faruwa na wato iska da iska ta haɗu sannan ta haifar da wannan wato karan to wannan kuma dama haka yake a zahiri ba wani abu ne mai abin da ba kaman kai ne yayin da ka ɗauki zartanka kake yi dinka akwai kai da kake yi din kake wato sawa a wannan wato icen da kuma shi karan daban kai kuma mai kula da wannan mai yin asalin wannan abin daban saboda haka to shi yanzu kai cewa kai kana jin karan haduwan kaza da kaza to cewa da kai kuma kana jin karan kaza da kaza haduwan kaza da kaza kuma baya nuna kuma akwai babu wanda ke sa wannan karan to wannan ya kamata a fahimce shi Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala sai yake cewa wallahu muhitun bil kafirin Allah ta'ala a gewaye ga kafirai nan Allah ta'ala yana kashe ni ne cewa to idan busu hanu da wannan munafincin nasu ba to ubangiji yana gewaye da su ubangiji idan ya ga dama zai iya zuwa ya dauki mataki mai tsaura akan su ko dai ya halakar ya hada su waje guda ya halakar da su daga farkon su zuwa karshen su zai zama wallahu muhitun bil kafirin ai ma'anahu wallahu muhlikul kafirin ubangiji zai halakar da kafirai ko kai zamana abin da ake magana ma ubangiji zai ya gewaye su ya san abin da suke yi duka jajewa su da ilimin sa ya tare da abin da suke yi kuma zai tara su ran tashi alkiyama ya dandana musu kudin su ya musu hisabi da ya dace da masu laifi irin nasu kamar yadda muka fada munafikan nan yayin da ubangiji ya karbi rayuwar su to daga ranar sun wato sun bani tunda daga nan lokaci za su shiga cikin bulma na kabari za su shiga cikin wato ungurumin duhun kabari sannan kuma za su shiga cikin wato ungurumin duhu na siradi yayin da suke neman wato hasken da za su tsallaka siradi ubangiji ba zai basu ba da haka zai basu cikin wato duhu dufai ma za a ce a wannan lokaci sannan kuma zai kuma wato bankade su a gaban mumunai ta yanda yayin da ya kira su cikin su zo su sujada to za su yi sujada ba ba sai su jira ba a lokacin kawai za su ji kamar wato kashin bayan su ya zama wato ba zai iya lankwashewa ba wanda saboda ubangiji ya rarrabe tsakanin mumunai da wanda suke munafikai daga nan kuma ubangiji ya bada labari cewa innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar alle munafikai suna can kasan wuta Allah ta'ala ya tsare mu to kaga wannan shine wato sakamako na munafunci da Allah ta'ala yake fada yake cewa ya kadul barqu yaqtafu absarahum abin da ubangiji yake saukarwa nan ubangiji ya kamanta abin da yake saukarwa ne da wato na hujja da shi wannan mulki yadin duk yayin da Allah ta'ala ya ƙara saukar da wata aya sai hankalin su ya ƙara tashi su ji cewa wannan komai za a saukar akan su za a saukar musu na alkhairi ne a karan kansu ko kuwa za a saukar da wani abu ne da musu sharri ne a kashe su baki daya to shine duk yayin da ake mazala ke faɗan wannan wahayi da aka saukar masa da nan dalili na Qur'ani sai hankalin su ya tashi sai wato su ji kamar wato hasken wannan hujjan da yake saukarwa kamar zai tafi da idan su baki daya kamar yadda cocila ne in aka sa maka a idan ka kaga ya kashe maka ido to su ma haka wato hujjan Qur'ani yayin da saukar musu sai su ga wannan hujjan yana kashe musu ido yana kokarin tafi da ganin su baki daya to amma tare da haka wa idza kullama adaa lahum duk yayin da wato ya haska musu kullama adaa lahum duk yayin da ya haska musu gaban su mashaufi sai su ci gaba da wato tafiya da a cikin wato a cikin wannan hasken malamai irin su Abdullahi dan Abbas su Qatar ibn Da'am su suka ce anan abin da ake magana yayin da Allah ta'ala ya saukar da wata aya da yake magana cewa a kiyaye musu jinanan su a kiyaye musu mutuncin su a ba su kudin fai'i in suna bukatar aure a basu idan suna bukatar su aura ma wani su ma a aura din sai su cikin dadi sai Rai Muhammadu ya zo manta alkhairi Muhammadu abinda yazo da shi alkhairi yazo da shi kuma wannan addini nashi addini na gaskiya wannan addini bai kamata mu bar shi ba wai ba azlama alaihim yayin da kuma ubangiji saukar da wata aya wacce take za ta zama ta sa su yi dif wato za ta zama ta rige ki tasu ya zama kamar wani duhu ubangiji kamar ya cire wannan hasken da suke samu amfani da suke samu kamu sai su tsaya wato su tsaya su cak sai su fara ko dai su cimfa manzon Allah sai manzon Allah shi ya ja musu inda kamar yadda dai Yahudawa suka rika ma wato Annabi Musa suka ce ai shi ya ja musu idan wani abin da ba sa so ya same su ce ai to Annabi Musa ya ja musu to su ma wasu daga cikin malamai suka ce yayin da wani abu ya zo musu na kamar aka ce a zo su je jihadi kamar aka ce a ku zo ku je ku bada kuɗin ku ku yi sadaka ko abu makamci irin wannan to wannan abin kaga alkhairi wajen mumuni amma su wajen waɗannan kaga wasu ya zama wai za a zalama alaihim qamu sai su ce a to mu dai mu gane ba mu dai ana son kawai a cinye mana kuɗi ne ko kuma ana son kaza ana son kaza ana son kaza ko kuma an ce za mu je jihadi ko ana son a kashe mu a banza za mu je kawai mu mutu a banza ne to wannan shine malamai suka ce wai za a zalama alaihim qamu shine in aka saukar da wata aya da su ake son su yi wani hidima ma addini sai su ce ba su yi ba sai tsaya cak sai su musu gane ba ko ko a'a ana magana cewa yayin da wani abu ya ta Allah ta fada musu sai su zo su tamfa manzon Allah su ba sai wannan laifin wannan laifin manzon Allah ne inda ba dan yazo ya san ya rarraba su tsakanin su da mutanen su ba ko ya kawo sabon addini da wani abu bai same su ba to shi Allah ta'ala kuma yake cewa zan musu razani yake cewa walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da jin su wa absarihim da ganin nasu da gaske wannan ubangiji yana musu razani ne yake cewa inda ya ga dama abinda suke gani suke ji din da shi din da gaskiya to da ubangiji sai ya daude shi baki daya ya zama su zama kuraman da gaske su zama kuma wato ba sa gani makafin da gaske amma Allah ta'ala bai yi ba saboda wata kima ta sa inna Allah ala kulli shay'in qadir lillahi Allah ta'ala mai iko ne akan komai Allah ta'ala nan yana nuna wato faffadan ikon sa akan halittun sa cewa in ya ga dama zai iya gaggauta ma mutane azaba in ya ga dama kuma zai iya jinkita azaban zuwa ran tashi alkiyama in zai dau doka na wanda ba mai yin irin wannan dokan sai shi saboda shine wato sarki wanda yake mai sarauta a wannan rana sarauta ta gaskiya lokaci zan bi karanta ai lokaci to bari mu karasa to wannan shine wato abinda malamai ke fada game da fasaran wannan aya game da maganar munafikai. Anan akwai abinda malamai ke kawowa game da wannan aya, walau sha Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allah ta'ala anan da yake cewa da ubangiji ya ga dama da ya tafi da wajinsu da ganin su. As-Sa'id yake cewa anan Allah ta'ala yana nuna cewa duk abinda suke yi na rashin kyautawa din to ubangiji ya ga dama ne ya kyale su. Abinda kaga kafirci yana kafircin sa, ya kima Allah sallah, ya kima Allah biyayya, to ubangiji ya ga dama ne ya kyale shi, amma ba wai dan yafi karfin sa ba. Saboda me? Saboda Allah ta'ala ya ce walau sha Allah, da ya ga dama la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Sai kuma ce inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wannan yana nuna maka cewa mashi'an bawa, ganin daman bawa yana karkashin ganin daman ubangiji ne, amma ta sha'una illa in sha Allah. Saboda haka diya da kaga bawa ubangiji ya bar shi yana ta taba ransa, yana ta yin abin da ya ga dama, yana to ubangiji ya ga dama ne, waya mudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ne kawai ya masa talala ne, in ya ga dama ya danke shi ya hana shi wannan laifin to zai hana shi. Amma kuma saboda wata hikima ta sa sai ya kyalice bashi wata mashi'a, amma tare da haka ganin daman shi yana karkashin ganin daman ubangiji. Wannan raddi ga duk wani wanda suke cewa raddi ga jabariya sune masu cewa ai ubangiji afwan, raddi ga jabariya bakishin al-qadariya, afwan qadariya, masu cewa wato dan adam shi ke halitta abin da yake yi. Sai da kawai ubangiji, duk in ka je kai zanibi ubangiji wai kawai sai ko sai kai sanin yake sani. Kaga wannan sun danga ta ubangiji wato gajiyawa da kuma jahilci da kuma rashin wato zataccen ganin dama. Ko kuma wanda daga baya suka dan gyara qadariya masu dan sauki, wanda suka ce a'a ubangiji ya san komai, amma dai bawa shi ke halitta aikin sa. To wannan diyanar nan muka cewa mutun da halitta bawan da kuma aikin sa nan da halittar ubangiji ne. Wallahu khalaqakum wama ta'malu, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. Wannan shine wato karshen wannan misali mai girman gaske da ubangiji ya ba mu. Akwai wasu yan wato wato rereya da zamu yi, mu ƙara faran wasu daga cikin wato sufufin waɗannan munafikai, sannan kuma mu shiga cikin ayan da ubangiji, in alurotin daga farkon ayan Bakaran har zuwa nan da muka tsaya ba umarni ba, ba inda aka ce ku yi kaza. To ubangiji inda zai fara umarni shi ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kaga sai ya ce ku bauta ma Allah shi gare, dan yana maka cewa at-tauhidu awwalan, tauhidi shine farko. Insha Allah yayin da gobe in dai da ishe muka iya rere darasi zamu samu a wannan ayoyi na munafikai, zamu shiga wannan aya. Abinda muka tada Allah ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan littafin da malaka ka bani, ban iya duba shi duka ba, amma dai na yi dan shi wannan farfar haka. Insha Allah zan zo da shi ga wasu abubuwan da ciki shi. Akwai bangare guda biyu yake da shi. Akwai bangaren farko, bangare ne na tafhidin ash'ari'a. Wannan tafhidin ba shi da kyau gaskiya. Tauhidin ash'ari'a suka kawo tauhidi ne na masu na mutakallimuna, su al-qidam al-baqau da sauransu. Duk waɗannan hanyoyi ne na masu ilimin magana, logicians ne, masu ilimin logic, suka kawo suka tabbatar ma Allah da wasu sufofi, kuma suka share wasu sufofi, sannan kuma wasu daga cikin sufofin ma Allah ta'ala bai faɗa ba, amma suka tabbatar ma suka ce hankali ya nuna. Kamar yadda muka shafa, muka ce al-qidamu dawama, wannan in ka ce al-qidamu muna ce dawama, amma al-qidamu abinda ake magana shine tsoho, asalin al-qadimu shine tsoho. To lafin tsoho bai da wani ba yabo ne, kuka ce ubangiji tsoho, wannan ba yabo ne ba. Ka ce mishi al-hayyu raye ya masa ya fi ka ce al-qadim, ka haka zalika al-wujud, ka ce samuwa kawai, wannan baka yabe shi ba, amma al-hayyu ya fi kyau. To amma su sun samu masa da irin wannan wato sufofi wanda ba daidai ba, kuma suna kore wasu sufofin. In Allah da idan muka zo za mu sake bayani kan wannan. Sannan kuma bangaren fiqh na duba, fiqh ne na Hanafiya yake kawo, kusan su Turkawa su samu mazhabi ne na Abu Hanifa. To fiqh da yake kawo kuma duk na Abu Hanifa ne. To ban san ya yake shi wanda ya saboda inda hujja yake kawowa yake rinjaye da hujja Qur'ani da Sunna, kaga sai a ce to wannan kaga fahimtar sa ce. Amma za ka kawo wani abu da zai zama kawai mazhaban kare, mazhaban nan naka, kuma mu nan ba mazhabin da muke ba. To in dai kuma ra'ayi ne gaya, to me ra'ayi gaya ba wani abin nan. Saboda haka ra'ayin Abu Hanifa ne ka kawo, wai ka maimaitawa, kuma an maida shi da Hausa. To su ake bar malike mu kuma Hanafiya ban sani ba, wannan shi duk bai zama hujja ba. Insha Allah wannan za mu sake magana mai fadi akan wannan, musamman dai bangaren aqidan za mu yi bayani, saboda a fahimci abin da ke cikin wannan littafi. bai kamata wato a abuta abin da ya faɗa ba, dama ta bangaren fiqh wannan zai iya zama wani abu da za a iya dan dubawa ga mai so, amma dai wanda shi abin da yake so shine koyi addini, to ya tsaya a fikihun garin su yafi sauki. Kuma fikihun malikiya amma dai tafi kusa da hadisai, tafi kusa da sunna akan fikihun hanafiya kamar da malamai suka faɗa. Insha Allah za mu sai za mu bayani kan wannan, Allah ya yarda, abinda muka tantance Allah ya ba mu dada, abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.